بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل درسي لمكينا سيرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم abin da ya shafi zazzawar nasa, wato yaƙi da ya tare da kafirai a wannan masallacin juma'a na Dinsawo. A yau za mu yi darasi na biyu, kuma za mu yi magana a kan abin da ya shafi ghazwatu Uhud, wato yaƙin Uhud. Wannan yaƙin, abin da ya sa aka ce masa Uhud, yaƙin Uhud saboda an yi shi ne a kusa da wani dutse a Madina da ake ce masa Jabal Uhud, wato dutsen Uhudu, wanda duk wanda ya taɓa zuwa aikin haji inda ya yi ziyarar Madina to zai je wannan wajen inda waɗannan bayin Allah suka yi shahada, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Uhud wani dutse ne na tarihi, kuma dutse ne mai albarka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin duwatsun aljanna, wanda aka kwatanta shi da idan mutum ya je ya sallan gawa za a ba shi lada kamar sa, in ya bi gawa ma zuwa makabarta za a ba shi lada kamar dutsen Uhud. Kuma wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da dutsen, yana kan dutsen shi da Abubakar da Umar da Uthman, sai dutsen ya kama rawa yana girgiza, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya hudu uskun wa ma alayka illa nabiyun wa siddiqun wa shahidan. Ya kai Uhudu, dutsen Uhudu ka nitsu, annabin Allah ne a kanka da siddiƙi da shahidai guda biyu, wato Umar da Usman, da dutsen Uhudu sai ya nitsu. To wannan mazalta ce Uhudu jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, Uhudu dutse ne da yake son mu ko muke son sa. To Allah ya kaddara a yi wannan yaƙin a ƙarƙashin wannan dutse na Uhudu. Kuma yaƙin Uhudu an yi shi a shekara ta uku bayan hijira. Shekara ta uku bayan hijira, wato bayan an yi yaƙin Badar. Kuma sababin yaƙin shi ne kafirai an ji musu rauni ƙwarai da gaske a yaƙin Badar, kamar yadda muka yi bayani. An kashe mutum 70 a cikinsu, kuma an raunata mutum 70. To sai suka ce za su zo su ɗauki fansa na abin da Afina Ariba ce mutum 70 afuwa. Sai suka ce za su zo su ɗauki fansan abin da aka yi musu a yaƙin Badar. Da suka koma gida suka ce duk an kakkashe shugabanninsu, to su su mai za su jira su ma sai sun zo su rama. To sai suka yi ta tara kuɗi, daga cikin abin da suka yi waɗannan fatake waɗanda Abu Sufyan ya samu ya kubuta da su ya dawo Makka da su, dukiyoyin Qurayshawa ne wanda suka ɗauko daga ƙasashen Sham, sai suka ce to dukkan wanda yake da dukiya a wannan wajen ya ba da ita taimako domin a je a yi wannan yaƙi. Shike da dukkaninsu suka ba da wannan dukiyar tasu domin taimako na zuwa yaƙi ɗin, wato Madina. Haka sai da wannan dukiyar wanda akwai raƙumi 1000 a ciki da dinari 50,000. Haka aka da dukiya mai yawa domin a yaƙi musulmi, a tumɓuke musulunci a bayan ƙasa. Har Ubangiji Ta'ala ya yi magana a kan wannan dukiyar saboda yawanta a cikin Al-Qur'ani. Yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Waɗanda suka kafurta suna ciyar da dukiyarsu domin su toshe hanyar Allah, su hana abi hanyar Allah. Ubangiji Ta'ala ce za su ciyar da dukiyar su ba da ita domin yaƙan musulmin, amma a ƙarshe za ta zama asara, sannan kuma a rinjaye su. Saboda haka kafirai sun yi wannan shirin, kuma suka fita. Sun fita su 300,000 ne suka baro garin Madina, abin da garin Makka zuwa Madina. Sannan suna da raƙumi 300, suna da dawakai 200, suna da sulke, wato rigan yaƙi, riga ta ƙarfe guda 700. Abu Sufyan yana jagorantarsu. Abu Sufyan bayan an gama yaƙin Badar sai zama shi ne babba a garin Makka, domin an kashe manya-manyan gaba ɗaya. Shi ma abin da ya hana a kashe shi bai je yaƙin ba ne, ila da ya je yaƙin shi ma da an kashe shi. To sai ya jagoranci wannan wato rundunan gaba daya shine babban komanda. Sannan Khalid bin Walid kuma yana jagorantar masu dawakai mutum 200 shine jagoran su. Daga nan su rundunan wato ainihin garin Makka suka kama tafiya zuwa Madina domin su je su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa su rama abin da aka musu a wannan yaki. Suka kama hanya da su tafi, to a lokacin Abbas yana kula da me suke shi babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da aka sai rubuta wasiƙa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa irin shirye-shiryen da kafirai suka yi wato ainihin a garin Makka za su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan aka ba wani hau doki ya gudu ya je riga su kafirin Makka zuwa Madina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiƙa. Aka buɗe wasiƙa, Ubay bin Ka'ab ya karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiƙa cewa ga irin shirin da kafirai suka yi, kuma ya masa dalla-dalla ga adadinsu, ga dawakansu, ga raƙumansu da sauran shirye-shiryensu. Shikenan daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa a yi gadin Madina a kewaye garin Madina, ana kula kada waɗannan kafirin su shigo garin Madina su afka mutane ba tare da an sani ba. Sannan kuma aka sa masu kewayawa kuma ta kowane ɓangare suna kewayawa domin ba a san ta ina za su fito ba. So da zaran an hango su a zo a gaya musulmi cewa ga sunan ta ɓangaren kaza suke domin a san ta inda za a tare su. Mazala ta sama an sa masa masu gadi mutum uku, Sa'd bin Mu'az da Usayd bin Khubayr da Sa'd bin Ubada, su ne ainihin suke gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna kafirai in sun zo su babban abin da za su yi shine su tinkari manzala ta sama, tunda in sun suna ga in sun gama da manzala ta sama sun gama da musulmi gaba daya. To sai sa aka sa masa masu gadi na musamman wanda za su kula da shi. Shikenan ana nan ana ta leƙawa ana leƙawa sai gashi sun zo bakin garin Madina, a sun zo wani wuri da ake ce masa Wadi al-Aqiq. Wanda Wadi al-Aqiq wani kuri ne wanda yake tsakanin jami'ar musulunci ta Madina da masallacin Qiblatayn. So sai gashi sun zo wajen sai suka kama zagayawa har suka bulla wajen dutsen Uhud. Aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutane nan fa sun zo amma ga ta inda suke. To daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama shawara da sahabbansa. To da Ubangiji ta lati wa shawirhum fil amr, kai shawara da su a cikin al'amarinka. Suma saban wa amruhum shura bainahum, yawa kamar yadda ya shawara da su kafin a yaƙin Badar, haka nan kuma ya shawara da su kafin a yaƙin Uhud. Wannan shi yake nuna iya shugabanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don Allah baka shugabanci ba wai umarni da hani kawai zaka iya zaka bayar ba, akwai abin da dole sai kai shugabanci, abin da sai kai shawara, akwai abin da ya wuce ka ce ayi kaza a bar kaza, sai an tattauna a ga ta inda za a bullo al'amari. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ayinsa a zauna a cikin garin Madina a kare wato abin da mutanen Madina su kare kansu, kuma dabaran da za a yi shine su mata suna saman wato ɗakuna suna hango kafirai, su kuma maza suna ainihin lungu-lungu kan kwana kowa da takobinsa da kibiyansa. Sai yadda kafiri da ya sha kwana kawai sai ji an ɗauke shi, yana shan kwana sai ji an ɗauke shi. Manzon Allah ta sama ita ce shawararsa. To da ya bijiro da wannan shawaran wa sahabbansa, sai Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai taraf sai tafke wannan shawara ya ce wannan shawaran ta yi, tare da cewa shawara ce mai haɗari kwarai da gaske. Domin akwai wani an shiga ɗin kuma su yi ɓarna da yawa da yara da mata kowa da kowa aka makashewa. To amma shi munafuki da yake dama baya son zuwa yaƙi, kaga don an ce kar a fita a shiga cikin gari ana laɓewa, shi sai je laɓe a ɗakinsa kawai ko a cikin gidansa, babu wanda ya san ya fita ko bai fita ba. Amma manya-manyan sahabbai suka ce a'a ya Rasulullahi, mu kan muna son a fita, a fita bayan gari kawai a je a gwabza. Musamman ma waɗanda ba su je yaƙin Badar ba, suna jin haushin ba su je wannan yaƙin ba. Suka ce ya Rasulullahi, abin da muke jira ya zo, kuma ya za a ce yanzu mu tsaya a gida. Suka ce a fita kawai. Wannan ita ce shawaran da su manya-manyan sahabbai suka bayar kuma su suka fi yawa. Shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi wannan shawara din. Sai ya shiga gida ya je sa rigan yakinsa da takobinsa da komai ya shirin yaki, yana fitowa, kafin ya fito sai kuma sahabbai su Sa'd bin Mu'az su kama shawara suka ce to kada fa ko mun canja mazala ta suma ra'ayi ko mun yi kuskure, tunda shi yana son a zauna a cikin gari a kare kai, mu ko muka ce a fita, to kada fa ko kuskure muka yi mun tilasta manzon Allah ya fita ne ba shi ne ra'ayinsa ba. Manzala ta suma da ya fito sai suka ce ya Rasulullahi, mu da ga abin da muka ce, amma yanzu mun mai da lamari zuwa gare ka, duk abin da kake so kawai shi ne za a yi. Sai manzon Allah ta suma sai ce to ai baya yiwuwa ga annabin Allah ya sa rigan yaki kuma ya zo ya cire ta sai Allah ya hukunci tsakaninsa da abokanin gabansa. Saboda babu dama yanzu ya juya ya canja ra'ayi, sai dai a fita kawai. Amma da kafin ya shirya ne to za a iya canja shawara. Saboda manzon Allah ya ce a fita kawai. Ya yi musu khutubar Juma'a, ya yi musu wa'azi, ya yi musu gargadi, ya kwadaitar da su akan wato ainihin jihadi, akan fita yaki da falalansa da irin ɗaukaka da addini musulunci zai samu da sababinsa. Shikenan sai kowa ya shirya, zuwa la'asar dai an gama shiryawa, shikenan sai aka fita. Aka fita can bayan gari ana tafiya har aka zo wani wuri da ake ce masa Sheikh Khan. To da aka zo wannan wurin aka sauke zango kafin a ƙarisa Uhud. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ku tsaya, bari in tantance sahabbaina, sai dinga zaga yana dubawa waye ya isa ya je yaƙi waye bai isa ba. To daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango su yara sai ya dinga mai da su. Daga ciki akwai Abdullahi bin Umar, a lokaci yana ɗan shekara 14. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai yaro ne ka koma, ba za ka iya jihadi ba. Ya ce walam yarani balagtu, bai gana balaga ba shi yasa ya maida ni. Amma da aka zo yaƙin Ahzab kuma lokaci ya kai shekara 15, manzon Allah ya ce je yaƙin ya isa yi. Daga nan ne aka samu dalilin cewa ɗan shekara 15 ya balaga, ko ya taɓa yin mafarki ko bai taɓa ba, ko ya yi gashin gaba ko bai gashin gaba ba. Aka dinga mai da yara, ana mai da yara. To sai akwai wani yaro ana ce masa Rafi bin Khadij. To shi ya iya harbi da kibiya, ƙwararre ne wajen harbi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai Rafi za ka iya zuwa yakin nan, domin ƙwarewarsa ɗin ya ƙara masa shekaru ko? Tunda yana da ƙwarewa a harbi, to wannan ƙwarewar za ta yi amfani ƙwarai da gaske. To da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi zai je yaƙi. To da haka ba shi dama ya je yaƙi. Akwai wani yaro ana ce masa Samara bin Jundub. Sai ya ce ya Rasulullahi, ni ma zan je kenan, in dai Rafi bin Khadija je. Aka ce me yasa? Yake saboda na fi shi ƙarfi, mun yi kokuwa ina ka da shi. Yake saboda tunda ya fi shi ƙarfi kaga tunda shi ma zai je zai iya zuwa. Sai manzon Allah ya ce to bismillah ku yi kokuwa mu gani. Sai suka kama kokuwa, Samara bin Jundub sai ya ɗaga Rafi sai ya buga shi a ƙasa. Sai yake to shikenan duk gaba ɗayan ku kuje. Wannan saboda ƙarfinsa, wannan kuma saboda iya harbinsa. Dama abin da ake buƙata a yaƙi kenan. A samu ƙarfi, a samu ƙwarewa kuma wajen harbi da sauransu. Shikenan sai aka ce dukkaninsu guda biyun su tafi yaƙi. To wannan su ne yaran da aka halatta musu suka je wannan yaƙi. To bayan an yi haka, ana da labarin kafirai suna wajen ainihin dutsen Uhud. Shikenan sai manzon Allah ya ce to bismillah a tafi. To a lokacin su kuwa munafukai da suka hango kafiran nan suka ga adadinsu suna da yawa. Su 300,000 ne musulmi ko mutum 1,000. Kuma akwai yara-yara ma duk an mai da su. To sai Abdullahi bin Ubay bin Salul, shugaban munafukai, sai ya ga fa yaƙin nan da alama za a sha wahala ne. Dama ko ba musulmi ba ne, ya sa rigan musulunci ne domin kada musulmi su yaƙe shi. Daga nan sai ya shigo da wata farfaganda a cikin rundunar yaƙi ɗin. Sai yana cewa to wannan jihadin ma fa ba da ra'ayin manzon Allah ta sama aka fita ba. Ai an tilasta masa ne. Ai shi ra'ayinsa a zauna a gida ne, to a kan me za mu je mu kashe kanmu? Ai wannan ma ba ra'ayinsa ba ne. To ne yaƙi kuma za a je a yi? Shikenan sai ya dinga cusa mutane ra'ayi. Yana haka yana wannan farfagandan sai da ya ja mutum 300. Mutum 300 ya cusa wannan ra'ayin ya koma da su garin Madina. Daga nan mutum 300 sun ragu a cikin musulmi, sun zama mutum 700. To kaga abin nan sharrin munafukai kenan. Yanzu za su tarwatsa muku ƙarfinku da jama'anku. Dama su wa man tasabu ila al-islam illa li sawni dima'ihim alla tusala. Sun danganta kansu zuwa ga musulunci don kiyaye jininsu kada mai kada a zubar, shi yasa suka ce su musulmi ne, amma su ba musulmi ne. In sun ga alamar za a yi nasara, za a je yaƙi, in ganima za a ɗebo kawai. In sun ga wahala kuma za su dinga kawo uzuri na ƙarya. Shikenan ya koma, har wasu musulman ma kamar za su bi su dai, Allah ta'ala yasa suka gane suka dawo. Shikenan manzon sallallahu alaihi wasallam ba ya ci gaba da tafiya da shi da ainihin sahabbansa da sauran rundunan yaƙi wanda suke mutum 700 har aka je dutsen Uhud. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya je zagaye kafirai nan har ya fito musu ta baya ta yadda suna tsakanin dutsen Uhud ne da Madina. Wato maimakon a ce an fito santa ta Madina din ya zama su suna bangaren dutsen Uhud, sahabbai suna bangaren Madina, sai zama an zagaya sahabbai suna bangaren dutse ne, su kuma suna bangaren Madina, amma dai sun juyo suna kallon sahabba. To haka ne aka shirya wato ainihin yaƙi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya sahabbansa ya yi musu sahu, kowa aka yi sahu irin na yaƙi, aka daidaita sahu, ya zaɓi mutum 50 waɗanda suke ƙwararru abin da ya shafi babin yaƙi, sun iya harbi ƙwarai da gaske. Sai shugabantar musu da Abdullahi bin Jubair, ya ce su tsaya a wani jikin wani dutse, wani ƙaramin dutse ne a ƙasan dutsen ainihin wato Uhud. Wannan dutsen daga baya aka sa masa suna Jabal Rumah, Jabal Rumah wato dutsen masu harbi. Shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye su a wannan wajen, kuma ya yi musu wasiki. Yace ko da kun ga mun yi nasara, kada ainihin ku taho wajenmu, in an yi nasara a kanmu ma kar ku zo, ko abin da za ku yi kar ku dinga kula tawa zai fito mana ta baya, sai kuma su ruwan kibiya. Mutum 50 ne ƙwararru a harbi, in kun ga za a afka mana ta baya to ku kare mu ta baya, ku mana ruwan kibiya, ku musu ruwan kibiya. Amma ko kun ga mun yi nasara muna ɗiban ganima, kada ku bar dutsen nan, kar ku taho. In ma an yi nasara a kanmu ku tsaya a wannan dutsen, ko kar ku taho. Manzon Allah ya musu wannan nasihan, ya bar su a wurin, ya shirya rundunansa, sauran jama'a kuma suka fuskanci kafirai, ya ce kar ku fara yaƙi har sai na ce muku ku fara. Wato kamar da yadda aka yi a yaƙin Badar, ba a gaggawa, saboda gaggawa sai a je a yi shirme, ya ce kar ku fara sai na umurce ku. Shikenan ana nan manzon Allah ya ɗauki takobinsa ya zare shi ya nuna wa sahabbai, ya ce man ya'khudhu hadha as-sayfa, wane ne zai karɓi wannan takobin? Sahabbai suka taso kwana son ya karɓa, sai ya ce bi haƙƙihi, kuma ya bashi haƙƙinsa. Sannan sai aka dakata. To me ma'ana a bashi haƙƙinsa? Sai Abu Dujana suka ya ce wa ma haƙƙuhu ya Rasulullah, mene ne haƙƙin wannan takobin? Ya ce an tabriba bihi hamal mushrikina hatta yaltawiya, ka bugi kan mushrikai da shi har sai ya tunƙure. Kana takobi ƙarfe ne, a ce ana dukan kayukan kafirai da shi har ya tunƙure, ya ce shi ne haƙƙinsa. Sai Abu Dujana ya ce zan iya. Dama mutum ne wanda an san shi jarumi, idan aka zo yaƙi ya ɗaure kansa da wani bandeji, to nan suna ce masa bandejin mutuwa, kawai in dai ya ɗaura sai dai a mutu kawai. Shikenan ya ce zai iya. Shikenan ya karɓa, kuma ya je yana ainihin jujjuya shi a wajen, yana ta jujjuya shi a gaban kafirai, yana ta jujjuyawa, yana taƙama, yana juyo takobin, yana taƙama, yana nuna wa kafirai. Don lokacin ba fara yaƙin ba, manzon Allah ya kalle shi ya ce inna hadhihi lamishyatun yubghidha Allah illa fi misli hadha al-mawdi, ya ce irin wannan tafiya na taƙama Allah baya son sa sai dai a irin wannan wajen. A wurin yaƙi kam ana son sa, amma inda ba wurin yaƙi ba ne to da haramun ne. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakur, Allah ba son mai tafiya yana taƙawa mai alfahari. Amma tunda irin wannan zai tsoratar da kafirai, za su ji tsoro, zai ba su haushi, to ya halatta a wurin yaƙi. Dama alharbu khudu'a, yaƙi ɗan yaudara ne. To shikenan an yi haka, su musulmi sun gama shirinsu na yaƙi kenan, kawai suna jiran umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan su ma kafirai na Makka suka shirya yaƙinsu, suka shirya sahunsu, suka shirya rundunansu, suka ba wa Abu Sufyan, shi ne mai jagorantan wato ainihin yaƙin gaba ɗaya, shi ne komanda. Sannan Khalid bin Walid kuma ya riƙe ɓangaren dama, shi ne wanda yake jagorantan masu dawakai. To an shirya yaƙi, kowa na kallon kowa, ta ina za a fara shi, wa zai fara, ba za ka yi gaggawa ba a yi, kamar dambe ne in ka san inda ake dambe zaka dinga kallon mutum ta ina zaka naushe shi ta ina zai zo maka idan kai gaggawa kana kaiwa ya kauce ya naushe ka kawai sai ka fadi kaza so so da ka kowa na kallon kowa amma akwai al'ada a yaki ba kika fara shi ba sai an yi mubaraza shine mutum biyu su fito ko kowa da gabarin sa ko da mutum uku ne kamar irin na yakin Badar mutum uku ne suka fito to wannan yakin ma sai aka yi haka din bayan sahu ya matsi juna an kusa a hadu wa'annan na matsuwa wa'annan na matsuwa shikenan sai daga cikin su sai ya fito shine Talhat bin Abi Talha al-Abdari wanda shi yake rike da tutar mushrikan sai ya fito ya nemi wato ainihin mubaraza wato wa zai fito mu buga da shi kuma haka za a zura muku ido ana kallon ku in aka riga aka fito din ku biyun kawai ba wani wanda zai taimaka wani shikenan mutum ne wanda yake sadauki to da ya nemi wannan mubarazan sabai kowa sai tsaya babu wanda ainihin ya nemi ya tinkare shi saboda an riga an san shi an san sharrinsa an san irin wato ainihin sadaukantakansa ko musulmai ma suna ce masa kafshul katiba wato ragon rundunan yaƙi rago mai iya karo kenan ko wanda zai ja da baya zo da ƙarfi wato ainihin ya yi karo to sai zo yana kiran ainihin wato wanda zai yi zai mubaraza da shi saboda haka ya kira wannan ya kira yana ta kirari can kuwa sai Zubair bin Awam sai fito Zubair sai fito ya ce to bismillah to ana farawa fa bai haka haka ba da Zubair bin Awam yayi wani tsalle ya zabura sai gashi ya jira akan wato ainihin dokin sa ya ji ya same shi akan dokin sa ya rungume shi suka fado wato daga saman dokin sa din sannan ya sa takobin sa ya bugi wajen kafadansa sai da ya raba hannunsa da kafadansa ya yanka har zuwa cikinsa hantarsa ta fara fitowa anan ya yadda shi kawai shi kenan ya kashe shi kaga an fara musu ta'adi kenan tun yanzu wannan kwarewa ne a yaƙi kwarewa ne ba karamin kwarewa ba da ya sufa ya tsalle kawai shi kenan sai ci kuma shi daga saman rakumin sa kawai domin sabai babu wani mai doki ko mai rakumi da kafa ake aka fita su wa'annan su suke da ainihin wani abun nan da wakai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga irin kayan da shi Zubair bin Awam ya yi wa wannan kafirin Talha bin Abi Talha sai kabbara kawai sai Allahu Akbar sai kawai musulmi gaba ɗaya sai suka yi kabbara kowa da kowa sai kabbara to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawariyan Zubair yace kowane annabi yana da wani takicci a cikin abokanansa yace to nawa shine Zubair bebe Zubair ya samu ainihin wato wannan yabo mun sani Zubair bin Awam yana daga cikin waɗanda aka yi albishir da aljanna sun suna rayu to sannan daga nan sai wutar yaƙi ta kunni kaga dama da zaran an yi musu ƙarna kuma hankalin su zai tashi saboda haka hankalin su ya tashi wasu ma za su ga ta ina ne za su kawo hari ta ina za su kawo hari shikenan yaƙi da ya yi tsanani ana son a kai hari an kashe shi wannan jagoran su din Talha bin Abi Talha an riga an gama da shi to amma can sai wani mutum kuma ya sake tashi shi ma ya sake karban wannan wato tuta din shi ma dan uwan Talha ne ana ce masa Usman bin Abi Talha ya karbi tuta shi ma yayyo kan musulmi zai yaƙe su sai Hamza babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hamza bin Abi bin Abdul Muttalib sai sufa a kansa ya dira a kansa ya je ya buge shi da ainihin wato takobinsa shi ma haka nan ya balle masa hannu shi kenan ya faɗi ƙasa saboda haka sai ya kashe shi saboda haka shi ma an gama da shi to haka nan suka dinga ainihin bibiya akwai wani Abu Sa'ad shi ma bin Abi Talha shi ma ya sake fitowa shi ma Sa'ad bin Abi Waqqas ya tare shi ya buge shi wato sai ga shi harshensa yana fitowa shi kenan ya faɗi shi ma ya mutu to haka suka dinga bibiya yan gida ɗaya ƴaƴan Abu Talha sanda aka kashe mutum shida wannan ya fito a buge shi wannan ya fito a buge shi har sanda aka kashe wato ainihin mutum shida a gida guda ɗaya saboda aka yaƙi daga nan yaƙi sai ya girku shi kenan sai kuma aka kama kan mai uwa da wabi kawai wannan na dukan wannan wannan na dukan wannan Abu Dujana wanda ya karbi wannan takobi din da ya nada ainihin wannan bandage nasa a kansa shikenan ya kama ainihin saran kafure ba wanda zai hadu da shi face ya buge shi kuma ya kashe shi haka ya dinga dukan su sai gashi manya manyan kafure suna ta kaucewa kawai kowa yana kaucewa yana kai duka yana saran wannan ya buge wannan wannan ya gudu haka ya dinga yin wannan yaki din haka nan Hamza bakkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga yaki din yana dukan kafure dama shi kurarre ne suna ce masa asadullahi zakin Allah so shi mai siffan ta yanda yake yin yace ya kai sufa wato ya tsalle dire cikin su kamar yanda zaki yake jira a garken dabbobi wato kamar sayyidina Hamza ya ci gaba da dukan kafurai su ma sauran musulmai suna yaki to amma sayyidina Hamza yana kashe wannan ya kashe wannan shi ma raka kashe shi shahada a wannan yaki din wanda wanda ya kashe shi kuma shine Washu bin Harb bawa ne na Jubair bin Mut'im wanda an kashe babban shi Jubair bin Mut'im a yakin Badar ana ce masa Nu'aymatu bin Adi sai ya ce wa bawan nasa Washu bin Harb yace idan ka kashe Hamza zan inta ka za ka zama da to da aka je wannan yaki mutun ne irin mutanen Habasha nan ya iya yaki da mashi wani abu da ake ce masa Hiraba kaman mashi shi duk damuwansa shine ya kashe Hamza kawai shine damuwansa a yaki yana ta bin Hamza yana kallon Hamza Hamza na dukan kafurai shi kuma yana fitowa ta Hamza ta inda baya gani a haka haka har ya jefawa Hamza wannan mashin ya kashe sayyidina Hamza har sai da kan cikin sai fita to anan dai shi sayyidina Hamza wato ainihin yayi shahada to daga baya shi Washu bin Harbi kuma ya musulunta ya musulunta bayan an yakin Taif kuma lokacin da manzon Allah ya rasu aka kashe wayanda suka aka yaki wayanda suka yi ridda wanda akwai Musailama bin Kazzab a ciki shi Washu bin Harbi shine ya kashe Musailama bin Kazzab da kuma wannan mashin nasa wanda ya kashe sayyidina Hamza shi ya kashe babban mazala ta salawa shugaban shahidai kuma ya kashe wanda yake kowa kangarewa a cikin al'ummar mazala ta salawa shine Musailama bin Kazzab wanda ya da'awan cewa shi ma annabi ne to daga baya zama cikin sahabbai Manzala ta sama ya ji zafin rasuwan Hamza don ba karamin asara aka yi ba domin lokacin da Hamza ya musulunta ne shi da sayyidina Umar aka samu aka dinga yada addinin musulunci a bayyane amma da a boye ake yi a lokacin musulunci yayi karfi kuma Hamza sadauki ne mutum ne mayaki a ce an yi asaransa ba karamar asara ba ne to da sabbin wannan har kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi har Hassan bin Sabi yana cewa bakat aini fa hukka laha bukaha wa ma yughni al-bukaa wala al-awilu ala asad al-ilahi gada taqalu a hamzatu zakum ar-rajul al-qatil usiba al-muslimuna bihi jami'an hunaka wa qad usiba bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam so da ka sun yi kuka da sababin mutuwan wato ainihin Hamza manzo Allah ta sama shi ma ya kuka da aka ce an kashe zakin Allah shine Hamza to wannan lokacin ba ana ci gaba da yaki duk da an kashe shi an kashe shi ana ci gaba da kuma wato ainihin yaki Washu bin Harb kamar yadda na faɗa ya musulunta wasu sun kawo ta kissa cewa lokacin da yazo ya ce wa manzo Allah zai musulunta manzo Allah ya ce bismillah kofar musulunci a buɗe take sai ce to amma yana neman alfurma guda ɗaya idan yana zaune a cikin sahabbansa kar ya dinga fiskantansa don in ya kalle shi to zai dinga tunawa da baffansa kuma wannan din zai sa shi ya kuka ya tuna da ainihin cewa ya kashe masa babbansa to amma manzo Allah ya faɗi wani hadisi wanda ake ganin kamar yana dabbakuwa akan Hamza ne da Washu bin Harb yace Allah ta'ala yana yi wa mutane guda biyu dariya wanda ɗayansu ya kashe ɗaya kuma duk su shiga aljanna kaga dukkanin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dukkanin su ɗan aljanna ne to bayan an kashe sayyidina Hamza haka nan aka ci gaba da ainihin wato yaki ana kashe kafurai har musulunci musulmai suka samu saitara akan wato wurin yaki din wato har aka zo aka ma suka mamaye wurin aka ci gaba da ainihin wato fatattakan kafurai wanda har kafuran suka kasa kare kansu suka kama gudu suna gudu har aka ci galba akan su wanda wannan yayi ya zama kamar an yi nasara ne a farkon wannan yaki din musulmi sun ci nasara akan ainihin kafirai sun fatattake su sun dawo akan wato suna surar su ta sadaukantaka yanzu suna jarumai kuma sun fatattake ainihin wato kafirai din saboda haka sai aka kama diban ganima to wannan yakin iyanan musulmi sun yi nasara domin har sun juya ma suna tafiya Makka su kafirai suna gudu kowa ta kansa yake yi to ana cikin haka su wa'incan mutane guda 50 da aka je ajiye su a wannan dutsen aka ce ko an yi nasara kada su taho kawai su zauna akan dutsen har sai manzala ta suna ya aika ya ce ku zo tukunna sannan su zo to da suka hango suka ga musulmi sun yi nasara suna diban ganima sai suka ce ta me za mu jira suka ce yaki ya kare al-ganimata suka ce ku zo mu ɗebi ganima kawai ku zo mu ɗebi ganima saboda haka yaki ya riga ya riga ya kare fa ma za tantaziru me kuke sauraro me kuke jira to shi shugaban su abin nan Abdullahi bin Jubair shi bai manta da wasicin da manzala ta sama musu ba sai ka musu wa'azi ya ce manzala ta sama ya ce mana fa kada mu bar wannan wajen ko mu muka yi nasara ko an yi nasara a kanmu ku ci gaba da zama a wurin nan kun manta ne da wannan wasicin suka ce wani zama kuma za a yi tunda an riga an gama yaƙi ana ɗiban ganima ku zo mu je mu ɗebi ganima to shine suka tarwatsa suka kyale shi a wata riwaya mutum 40 suka tafi suka bar Abdullahi bin Jubair da mutum 9 a wata riwaya kuma mutum 6 kawai aka bari mutum 44 sun tafi to da suka tafi ɗiban ganima shi da Abdullahi bin Jubair da shi da mutum 6 ko mutum 9 suna nan akan wannan dutsen su basu bar wasiƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko Khalid bin Walid shine mai jagorantar masu dawakai wanda da in ya yunkuro kaman zai taho ta bayan musulmi ya afka musu wa'annan waɗanda suke kan dutsen su ne suke masa abin nan ruwan kibiya su harbe shi sai juya babu yanda ya iya to da ya gano ya hango cewa su wa'annan musulmi ko wa'annan mayaka da suke saman wannan dutsen sun bar dutsen sun tafi ɗiban ganima shikenan kawai sai ya afka musu ya afka wanda suke kan dutsen wanda suka rage gaba ɗayan su sai ya kwantar da su ya kashe su suka shahada gaba ɗaya daga nan sai ya jiro wa musulmi ta baya musulmi na ɗiban ganima shikenan aka Khalid bin Walid ya afka musu da ya afka musu sai wani ƙara da ya wannan ƙaran su sauran kafirin sai suka gane cewa fa to yanzu an samu wani sabon ci gaba saboda haka su ma sai suka juyo da suka juyo kawai sai suka zo suka sa musulmi a tsakiya shikenan aka kama dukan musulmi kawai ko ta ina sanda aka tarwatsa musulmi me ya jawo musu kin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ana samun nasara ne idan ana bin umarnin komandan yaƙi da zaran ba a bin umarninsa to za a iya samun damuwa to musamman ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine komandan yaƙi shine mai bada umarni da hannu to wannan babban kalubale ne cewa umarni ne kwaya ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar amma har wannan bala'i aka saba masa wannan bala'in ya sauka wa musulmi to amma yanzu a halin da muke ciki umarni nawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a bi suna da yawa saboda manzon Allah dole ka masa makauniyar da'a ka bi shi sau da kafa ba tare da ka tambaya me yasa yake kaza ba ko baka san dalili ba dole ka masa da'a to nan dai yakin dai nasara kuma sai ta dawo ba nasara ba murna ta koma ciki da sababin wa'incan mayakan sun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala sai ya jarrabe su in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah ya taimake ku ya tabbatar da dogarugan ku to wa'annan sun yi kuskure ba su bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka daga nan wato ainihin musulmi sai suka ainihin samu matsala wa'annan kafirin suka dawo kansu suna ta harbin su suna ta wato dukan su har aka tarwatse kuma tarwatsewan da aka yi wasu har sun dawo garin Madina ma kansu Ankara kawai suka gansu a garin Madina kansu Ankara wasu sun koma can sama duwatsu wahala ta kai wahala to amma mazala ta sama bai gudu ba mazala da zai gudu a wajen yaki ba yana nan yana tsaye a wajen tare da mutum 9 daga cikin sahabbansa a cikin su akwai Abubakar akwai Umar to amma mazala ta sallama yayi wani ƙara a wajen yace halumma ilayya ibadallah ku tahori na ku bayin Allah to sai kafirai suka ji sautin sa yana kiran ainihin sahabban sa to wannan sautin da suka ji tunda suna kamar sun ci galba akan musulmi sai suka taho wajen wannan sautin suka dinga kawo manzala ta sama hari suna dukansa da takobi suna harbin sa har suka fasa manzala ta sama kai suka karya mata hakori wannan abu yayi tsanani manzala sama bai gudu ba dan bai zai gudu ba manzala ya yi karfin ya bawa kafure baya suna dukansa Talhat bin Ubaidillah yana karewa da wasu daga cikin sahabbai wasu kuma an kidi masu a wannan wurin da duka to har dai aka samu aka yi nasara ba su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzala ta sama ga an rotsa masa kansa an karya masa hakorinsa yace kaifa yuflihu qaumun shajju ra'sa nabihim wa kasaru ruba'iyatahu taya mutane za su samu rebo waɗanda suka rotsa kan annabinsu suka fasa kan annabinsu suka karya masa hakorinsa sai ubangiji ta'ala ba shi amsa yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun yace wannan kuma al'amarin ba haka ba hannunka yake ba cewa za su rabbanta ko ba za su rabbanta ba wannan shiriya a hannun Allah take ko Allah da in ya ga dama ya karbi tubansu in sun tuba ko kuma ya azabtar da su lalle su azzalumai ne sun zalunce ka da Allah ta'ala ya sakura manzala na ayan sai yace Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun yace Allah ka gafarta mutane na ba su sani bane shi yasa suka mini wannan kuma abu mamaki daga ba su dukkan manya-manya sai suka musulunta kaga dai jagorar yaki shine Abu Sufyan sai musulunta ya zama sahabi manzala ta kuma a amal fatah shekaran da aka fatahu makka wanda shi ma za mu yi shi nan gaba insha Allah sannan Khalid bin Walid shi ma ya musulunta tun a sulhul hudaybiya ma shi kan yazo ya musulunta wanda shi kuma shine ya zagayo ta baya afka musulmi saboda iya dabaran sa na yaki wanda kuma daga baya a zamanin sayyidina Abubakar ya zama komanda na yaki kuma duk inda aka je sai ayi nasara wanda shine ya karbi tuta a yakin Mu'ta ya karbi tuta lokacin da aka kashe duk komandodin wannan yaki din abin nan Ja'far bin Abi Talib Zaid bin Haritha Abdullah bin Rawaha wanda aka hasko manzala sa sama tun yana Madina yanda ake yakin yana bada labarin sa har zuwa lokacin da Khalid bin Walid ya karbi wannan tutan manzo Allah yake laqad akhadha ra'ata sayfun min suyufillah wani takobi daga cikin takuban Allah ya karbi tutan yazo yayi yaki kuma da sawabin yakin sa musulunci ya ci gaba sannan Washi bin Harb shi ma zai musulunta kuma lokacin da aka yakin Taif sannan kuma yazo har aka yakin yaki da shi har shine ma ya kashe Musailamatul Kazzab wanda ya so ya rikita musulunci ya ce shi ma annabi ne kuma har aka je yakin Yarmouk tare da shi a zamanin Sayyidina Umar to kaga Allah ta'ala ya karbi tuban wa'innan akwai wadanda kuma sun mutu da kafircin su to ubangiji ta'ala haka yake al'amarin sa kuma Allah ta'ala yayi wannan ne don ya jarrabi musulmi da a ce yakin nan idan an je ganima kawai za a debo sai ba za a bambance su waye imanin su na gaskiya ba waye imanin su na ƙarya ba za a gane munafukai ba so da haka in kun je nan kuka ci nasara can kuma sai a ci galba a kanku to daga nan sai a gane yakin fa tsakani da Allah za a yi shi don mutuwa ne kawai in ka tafi in ka fita ba za ka yi tamanin za ka dawo ba so da aka yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan dai dama shi yana kula da abin da musulmi suke yi sai dinga kiransu yana cewa ku taho ya ku bayin Allah ku taho ya ku bayin Allah shikenan daga nan aka ji wato ainihin sautin sa to bayan an yi masa abin da aka masa musulmi sun tarwatse sai kuma shedan ya dinga kururutawa a wannan wajen cewa wai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aji sauti kai yana cewa ai an kashe Muhammadu an kashe manzon Allah kaga wannan sai kara wa sahabbai rauni sai aka dinga yadawa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga wannan sai ka samu sahabbai musulmi sun yi group suna ta tattaunawa an kashe manzon Allah an kace manzo Allah ko yana ta tunani to yanzu kan miya ma zai yi ba abin da zai yi shikenan ana nan a haka sai Anas bin Nadir sai zai samu wasu daga cikin sahabban manzo Allah ta sama sun aje makaman su wasu suna ta tattauna an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Anas bin Nadir yace ya me kuke tattaunawa ne sai suka ce ah baka ji labarin an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai annabi nabi yace to idan an kashe manzo Allah ta sama fa ma za tasna'una ba'dahu to ku me amfanin rayuwar ku bayan sa fa ma za tasna'una bil hayati ba'dahu me amfanin rayuwar ku bayan manzo Allah ya rasu ku je ku mutu qumu fa mutu ala ma mata alaihi rasulullah ta sama ku tashi ku je ku mutu akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan sa tashi ku je ku mutu saboda kaga kenan idan manzo Allah ya rasu ai bai kamata a ce ka bar yaki ba shi yasa Allah ta'ala ya saukar da aya akan wannan yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin so da kai ubangiji ta'ala yace ai annabi muhammadu manzo ne daga cikin manzanni ko wasu manzanni sun zo su ma sun rasu sun tafi yanzu idan an kashe shi ko kuma ya rasu za ku juya ne ku je na yaki ai duk wanda ya juya ya cuci kansa ne so da haka ko da manzo Allah ya rasu bai kamata a ce ba za ku yaki ba so da haka ana zuwa nabi yake ku tashi ku je ku mutu akan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a kansa shikenan sai dare su a wurin sai ya tafi yana tafiya sai ya duda Sa'd ibn Mu'az sai Sa'd ibn Mu'az yace masa ina zaka je Anas ina zaka je sai yace ai shi wallahi yana jin kanshin aljanna ne a bayan dutsen Uhud nan yace aljannatu wara'a Uhud fa inni ajidu riha Anas ina abunnan Anas ina zaka je yace Sa'ad aljanna ne nake jin kanshin ta a bayan dutsen Uhud nan wato yana jin kawai zai mutu zai tafi aljanna zai shahada shikenan ya shiga kuma ya kama dukan kafirai ya kwantar da wannan ya kwantar da wannan ya kwantar da wannan har suka kashe shi da aka zo ana yawo ana duba gawawaki da aka samu gawansa aka kasa gane wane ne an kasa saboda duka kawai sai wata ƴar uwarsa ne ta gane shi da ƴan yatsunsa ta ce wannan ƴan yatsun na dan uwana ne Anas bin Nadir aka duba gawansa sai da aka samu tsakanin sara da takobi da harbi da kibiya da suka da mashi sai da aka samu wuri 80 da wani abu a jikinsa ina amma kuma ya musu barna kafin wannan ya musu barna da yawa so da haka ya wuce aka kama manzala ya kama kiran jama'a ana ta kiran jama'a a lokacin ne aka kama dawowa mutane suka shiga wato ainihin hayyacinsu ana ta kiran mutane manzala yana ta kira a dawo a dawo a dawo a dawo to shikenan sai aka sake dawowa wurinsa aka samu Talhat bin Ubaidillah hannunsa ya shanye saboda kare duka da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an bugo ya kare in an bugo ya kare har sai na Umar abinda sai na Abubakar yake cewa idan an ambaci ranan Uhud sai ce zaka yi mun kulluhu li Talha yace a wannan ranan gaba ɗaya na Talha ne Talha ya tafi da ladan dutsen abinda yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yara shahidan yamshi fil ardi falyanzur ila Talhat bin Ubaidillah duk wanda yake son ya ga shahidi yana tafiya a bayan ƙasa wato mutum ne ya yi shahada amma ko bai rasu ba kuma gashi a bayan ƙasa sai dubi Talhat bin Ubaidillah to kuma dama yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna albishir da aljanna so da haka nan aka zo aka sake taruwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin nan an kashe sahabbai 70 mutum ya kai 70 aka kashe cikin sahabbai to nan ne kuma sahabban suka sake haduwa manzala ta sunama kuma ya sake ainihin jagorantansu suka kai wa kafirin hari to anan ne kuma aka sake fatattakansu amma fa kafin a fatattake su sun yi wa musulmi barna da yawa so da haka a tarihin yakin da manzala sun yi yaki wanda ya yi da kafirai to wannan yakin shine wanda ba da dadi wanda aka samu matsala kuma sun zo ne su rama abin da aka musu a yakin Badar mutum nawa aka kashe musu a yakin Badar mutum 70 su ma san da suka kashe mutum 70 a yakin Uhud kaga sun rama ke sai dai bambancin kawai su sahabbai wanda aka kashe aljanna za su tafi su kuma kafirin da aka kashe a Badar wutar jahannama za su tafi so da haka kenan ba su ci nasara ba a zahiri ne sun ci nasara amma hakika ba su ci nasara ba so wannan shine abin da ya kai ga nasara wato ainihin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan kafirin sannan kuma aka zo aka kama tattara gawawaki ana ta ainihin wato bunnewa sai a birane ɗaya za a bunne mutum 5 mutum 7 sai a ce wa fi haddan qur'ani yana gaba sannan wannan yana bin sa a baya haka aka zo aka abun nan akwai wani wanda ake ce masa ghafilul mala'ika hanza wanda da aka zo za a wanke shi sai aka samu cewa sai aka ga ruwa na diga a jikinsa da aka daga gawansa aka ce ai mala'iku ne suka masa wanka wai shi yayi amarya ne yayi aure yana rannan zai tare da matarsa sai ce to bari ya dan tare da matarsa kafin ya tafi yaki to yana saduwa da amaryansa sai ji wani ƙara wajen Uhud din sai ya bari kawai sai ya tashi ya tafi zai ji wajen wannan yakin kuma aka kashe shi shahada shine mala'iku su kama sa wankan janaba. So akwai wanda aka dauke shi aka ji babu nauyi, manzo Allah ya ce mala'iku ne suke daukan gawan sa wannan sakwaikwai da suka ji fala ta zalu mala'ikatu tahmilu. To su dai musulmi da suka yi shahada a wajen ba su yi asara ba domin aljanna za su tafi, duk wanda ya shahada ya tafi aljanna. So daga nan musulmi suka zo suka hadu suka zauna ana hutawa. To can sai Abu Sufyan ya zo yana wa musulmi shamata, wani abu da ake ce masa dariyan gayya, domin yanzu ba su sani ba wa da wa suka kashe su, azatunsu sun kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. So daga Abu Sufyan sai ya zo yana tambaya hal fikum Muhammad, yana tambayan sahabbai a cikinku akwai Muhammadu? Sai manzo Allah ya ce kar ku amsa masa. Sai sake cewa hal fikum ibnu abi quhafa, shin a cikinku akwai Abubakar? Manzo Allah ya ce kar ku amsa masa. Sai sake cewa hal fikum Umar bin Khattab, akwai Umar dan Khattab a cikinku? Manzo Allah ya ce kar ku amsa masa. To wayannan yana gani in ya gama da su to an gama da musulmi gaba daya. To wannan shekaru na aka matsayin Abubakar da Umar har kafirin sun san matsayin su. To da yaji shiru ba amsa masa ba, sai ce to wayannan kan an gama da su, faqad kufitum haula, wayannan an gama da su. To yana faɗa haka sai na Umar sai kasa hakuri, sai ce kazabta adu wallah faqad abqallahu ma yuhzinuka, yace ƙarya kake makin Allah, Allah ya wanzar da abin da zai bata maka rai. Suna nan suna rayi. To da haka ba su mutu ba, bai kashe su ba. To shikenan daga nan kuma sai kama cewa ilu hubal, hubal wani gunki ne, wai hubal ka daukaka, wato su a ganin su wannan gunkin shi ya ba su nasara akan musulmi. To sai zabai suka shiru, sai manzon sa ce ba za ku amsa masa ba? Sai suka ce me za mu faɗa Rasulullah? Yace ku ce Allahu a'la wa ajal, Allah shine madaukaki shine mai girma, ba maganan hubal bane. Sai sake cewa lanal uzza wala uzza lakum, muna da uzza gunki ne shi ma, ba ku da uzza. Kenan gumakan su ne suka taimake su. Manzo Allah ya ce ku amsa masa? Suka ce me za mu faɗa? Suka ce sai manzo Allah ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum, Allah shine majibincin al'amuran mu, ko kuma ba ku da masu jibinta al'amuran ku. Sai sake cewa yawman bi yawmi badrin wal harbu sijal, sai ce mun rama abinda kuka mana a yakin Badar, dama yaki yawmun laka ne wa yawmun alayk, wata ran kai nasara wata ran kuma ai nasara a kanka. To nan ma sai na Umar sai bashi amsa, yace laysa sawa'a qatlana fi jannati wa qatlakum fi nar, yace ba daidai bane ku mutun 70 da kuka kashe mana a yakin Uhud suna aljanna, ko kuma inda aka kashe muku a yakin Badar, abin nan wanda kuka kashe mana a yakin Uhud musulmi suna aljanna, ko kuma wanda aka kashe muku a yakin Badar suna cikin wuta, saboda haka bai zama daidai ba. To daga nan sai kira sai na Umar su tattauna. Sai na Umar ya je ce yanzu da Allah da gaske ne ba a kashe Muhammadu ba, yace ba a kashe shi ba, ina nan yanzu haka ina jin abin da kake faɗa ba. To da wannan ne dai wannan yakin shikenan ya kare. Saboda haka su kafirai suka koma gida, musulmi sun binne shahidan su, sun kuma ainihin koma. Su ma kafirai an musu barna, an kashe musu mutum 24 ko makamancin wannan. So wannan yakin ba ji daɗin sa ba, yaki ne mara daɗi, wanda kuma aka koma kuma, amma rashin daɗin sa din darasi ne ga musulmi gaba daya, domin duk wanda zai je jihadi to dole zai je fi sabilillah, ba ganima ne za ta kai shi ba, domin ya san ya ba da ransa ne gaba daya. To tun daga wannan yakin kuma har aka gama yakokan nan ba sake cin nasara akan musulmi ba. Za mu zo yakin Ahzab, wanda shine suka yi taron dangi gaba daya domin su kawo da musulmi, ba su iya ba. Daga nan manzon Allah ya ce daga yau ma ba za su sake kawo mana hari ba, sai dai mu mu kawo musu hari, domin sun gama iya kure karfin su ba tare da sun ci wato ainihin wato nasara ba. Saboda haka wannan a takaice zan dakata a nan, za mu amsa tambayoyi insha Allah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya gafarta malam, Allah ya kara malam ilmi da hikima. Ko zan iya tambayar malam game da ci gaba da karatun ranar Litinin wanda malam yake gabatarwa a masallacin Dobeli? To ga dai yadda magana take.
Wa zai hana ka tambaya? ai kowa sun tambaya abin da abuɗe suke ai ranar litinin mun ba da hotunta ne ran da za a koma kuma insha Allah zan gaya maka
wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina neman ma'anan waɗannan hadisan wa annabi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man wulli alqada'a faqad zubiha bighairi sikini
man wulli alqada'a faqad zubiha bighairi sikini ma'anansa man wulli alqada'a duk wanda aka bashi alƙalanci faqad zubiha haƙiƙa an yanka shi bighairi sikini ba tare da wuƙa ba ma'ana an bashi abu mai haɗari saboda alƙalanci kaga rashawa yana shiga cikin sa da sauransu da rashin gaskiya da rashin adalci so babu mai haɗari irin alƙali ko da shari'ar musulunci yake ballantana kuma a ce in ba shari'ar musulunci ba ne sai yasa aka ce an yanka shi ba tare da wato wuƙa ba ka san yanka da wuƙa an fi hutawa da wuri ko wuƙa mai kaifi kan mutum ya ankara ma sai ya ji shi a lahira to amma in ba da wuƙa ba ne kuma zai sha wahala kafin ya mutu to wannan yana maka haɗarin alƙalanci dole mutum ya adalci mazala ya ce alƙalai guda uku ne biyu suna wuta ɗaya ne zai tafi aljanna wanda zai tafi aljanna shine wanda ya san gaskiya kuma ya aiki da gaskiya ya hukunci da gaskiya wannan shi aljanna zai tafi guda biyu za su tafi wuta wanda ya san gaskiya ya ƙi ya aiki da gaskiyan wannan ɗan wuta ne da kuma wanda bai san gaskiyan ba ma ballantana ya aiki da ita kuma yana alƙalanci to shi ma wuta zai tafi na'am
tambaya ta biyu ko hadisi na biyu yace wa anhu radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرسون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة رواه البخاري
إنكم ستحرسون على الإمارة إتلا لذاكي قدين شو قبنتي وإنها ستكون alaikum nadama ta yawmal qiyama za ta kasance nadama a gare ku ranar kiyama wato in kun shugabancin sai kun yi da na sani ma ba ku yi ba za ku ce ranar kiyama da na sani da ban yi ba sai ce ni'matul murdi'a madalla da shugabanci mai shayarwa wa bi'satil fatima tir da shugabanci mai yayewa wato murdi'a mai shayarwa an siffanta shugabanci na adalci kamar mace mai shayar da ɗanta ne kaga za a ba talakawa haƙƙinsu za su walwala za a musu abin da ya kamata a musu to madalla da irin wannan shugabanci fadima kuma mai yayewa wato wanda kawai za a ba shi shugabanci ya ci gaba da harkokinsa ba ruwansa da haƙƙin talakawa ya ce to tiri da irin wannan shugabanci to shugabanci dama in ka gaba ka yi nadama ba to ka yi adalci ne kamar da manzo Allah yake ga abu zar ya ce aba zarri innaha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yawm alqiyama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha bazan baka shugabanci ba domin shugabanci amana ne kuma nadama ne da kaskanci ranar alkiyama in kaga mutum bai kaskanta bai nadama ba sai dai in dama ya cancanci shugabancin ne ya karba kuma ya bada haƙƙin da ya wajaba a kansa na shugabanci wannan yana maka haɗarin shugabanci amma kuma mamaki yanzu mutum yana mutuwan shugabanci da kansa yake nema fa'ita shi dole sai ya zama shugaba so da mutum zai duba wannan hadarin ma sai gode wa Allah ta'ala da bai sa masa son shugabanci a zuciyarsa ba domin akwai nutsuwa a rayuwa in baka son shugabanci amma Allah ya jarrabe ka da son shugabanci kuma to ka sha wahala a rayuwa wanda in ka samu ma matsala ne in baka samu ba ma kuma kana cikin matsala da damuwa Allah ya sauke
assalamu alaikum malam barka da juma'a ina tambaya kamar haka wani ne yana tukin mota sai dan a caɓa ya zage shi sai ya bi shi ya ture shi bayan ya ture shi sai ya buge wani yana tsaye ya karye daga bisani Allah ya masa rasuwa malam menene hukuncinsa
to shi mai motar ne ya ture dan a caɓan ko ya ture wani ko ya je ya mutu so mai motar nan shi ya kashe wancan kuma shi ne zai kafara dan nan a caɓa shi ture shi aka yi ya je ya buge wancan babu kafara a kansa sannan abu na biyu kuma shi mai motar ya tsananta zagi bai kai ture mutum ba kaga ture mutum zai iya zuwa zai mutu ma saboda kai mutum ya zage ka sai ka dauki mataki na neman haƙƙinka ko kuma ka rama gurgurdun abin da aka maka amma ka je ka hankada shi ko shi ya je ya mutu ko ya kashe wani wanda ya dauko ko kuma ya je ya buge wani wannan kuskure ne ba daidai bane ya kamata in mutum ya fushi to kuma ya tsaya ya mallaki ransa dan wannan shine babban manzo Allah ce laysa shadidu bi sur'ati innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab wato mai karfi ba shine wanda zai ke kada wani bayan ana koko a wanda yake iya mallakan zuciyarsa yayin fushi shine mai karfi kaga abin da ya maka din kuskure ne amma kuma kai kai kuma abin da ya wuce wannan ka wuce gwada da iri haka da salwantar rai so a kasan nan in mutum yana tuki gaskiya sai zai hakuri ko mutuncin ka baka wuce wani ya zage ka ba wani ba laifin ka masa ma zai zage ka ba kamar komai ba wani kuma dan kuskure ne ba da gangan kai ba amma sai ya zage ka so ko da akwai masu yin gangancin amma dai wanda ba sa gangancin su suka fiya mutum ba zai je ya buge motansa ko ya salwantar da ransa a banza ba saboda sai a dinga hakuri mu ce maka abu kai hakuri kai ma za ka yi wa wani in an maka ka hakura karka ce za ka dauki mataki irin wannan na'am
wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina bukatan addu'a domin ina neman aiki Allah ya tabbatar mini da abin da yake shine mafi alkhairi
to Allah ya tabbatar maka da abin da yake mafi alkhairi Allah ya baka aiki mai albarka shikenan so masu bukatan addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi kuma Allah ya biya mana bukatun su na alkhairi اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين